إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركة مدى سادة سادوة أولا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكن لي جزاكي أولا قليل البركة ذكره أولا يمجينا لعباء ثلاثة مجلس
Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1441 wanda kuma yake daidai da 11 ga watan 3 shekarar miladiya ta 2020 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Al-Allama Shaykhul Islam Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala. Wannan shine darasin mu na nawa? 148 cikin wannan littafi wanda zamu tashi akan fasili na 46. Gabanin shiga karatu akwai sanarwa ta daura wadda wannan cibiya ta Imam al-Bukhari karkashin Akademiyatul Imam al-Bukhari sangayar Imam al-Bukhari dake nan wannan cibiya ta saba gabatarwa akan littattafan ilimi a wannan karo. Wannan ita ce daura ta hudu da za a gabatar a wannan cibiya wanda za ta kasance insha Allahu a ranaku na Asabar 4 ga watan Sha'ban na wannan shekara, 28 ga watan 3 na wannan shekara, sannan kuma da ranar Lahadi 5 ga watan Sha'ban wanda yake daidai da 29 ga watan 3. Abinda za a gabatar a wannan daura karatu ne a cikin littafin Manzumatu Zamzamiyya. Littafi ne wanda ya kunshi ilimin sanin ka'idojin tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Wanda dan uwa Sheikh Dr. Abdulsalam Shisu a daraktan Ma'ahad Assalam na Nadija Zaki zai gabatar insha Allahu. Za a fara daga karfe 9 na safe har zuwa 6 na yamma. Sannan kuma wannan daura ta takaita ne akan maza zalla. Sannan bayan wannan har ila yau za a karbi form din shiga wannan daura kyauta a nan cibiyar Imam al-Bukhari. Tun daga yau za a fara bayarwa, gobe in ka zo wannan cibiya ofishin shugaban wannan akademiya ta Al-Imam al-Bukhari tun daga karfe 9 na safe har zuwa karfe 4 na yamma insha Allah. Saboda ga ɗaliban ilimi wannan dama ce na su zo domin karanta wannan littafi, musamman ma ga waɗanda suke tafsiri a lokacin Ramadan. Ga Ramadan ya matso, galibi akan yi wa shi tafsiri a wankawara maimakon a zo a abu ta kofarsa, sai a zo ta inda ba kofarsa ba. Allah ya fatu biyuta min abwabiha. Galibi ba tsaya an karanci ka'idojin da malamai suka shimfiɗa dangane da tafsirin Al-Qur'ani mai girma ba, kawai dai mutane sun maida abin kamar wani gasa ko yayi, wanda kuma yana da haɗari ƙwarai da gaske kasancewar littafin Allah kake fassarawa, kuma kana gaya wa mutane cewa abin nan da kake faɗa musu shine abin da Allah ya gaya musu. To idan ya zanto abin da kake faɗa din ya saba da abin da Allah ya faɗa, babu shakka ka shiga cikin waɗanda suke wa Allah ƙarya, wanda kuma babu mutumin da ya kai zalunci kamar wanda ya wa Allah ƙarya. Man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban, ba mutumin da ya kai azzalimi kamar wanda zai yi wa Allah ƙarya. Saboda haka haɗari ne da shi ba ƙarami ba mutum ya kutsa kansa cikin abin da bai tsaya karance shi ba. Don haka na tabbata za a su fa'idantu idan har aka halarci irin wannan daura. Allah ya sa mu dace. za mu tashi fasli na as-sadis wal arba'un wato fasli na 46 fi siyahid diyakati wan nahiqi wan nubah da yake magana akan charar zakaru da kukan jakai da kuma haushin karnuka kamar yadda Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu yake fada ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في الهواء ولا دابة تسير في الأرض إلا وذكر لنا فيه علما يكي تيوى باب واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا بر دنيا يا برمو باب ونسوء ليكي تاشي أسر للسمانية وقوة دبا لتكي تفيا أبا ينقصافة تسيد بامون إلمي أكدت saudaka annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da ya isar da dukkan wani abin da zai amfanar da al'ummar sa ya umarce su da abin da zai musu amfani ya gargade su daga abin da zai cutar da su saudaka babu wani abu karami da babba wanda dan adam yake buƙatar ya san shi face annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin sa shi yasa malamai suke cewa duk wani wanda zai fito a yau ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yace akwai wani abu wanda yake da amfani mutane su san shi dangane da addinin su amma annabi bai bayanin sa ba wanda babu shakka ya isa babban makaryaci yayi wa Allah da manzon sa ƙarya haka babu wani abin da annabi ya koye wanda al'umma za ta amfana da shi abinda zai kusantar da su ga Allah subhanahu wataala ya nesanta su daga wuta face sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin sa ga wannan al'umma dake dake saboda za mu ga abubuwa da dama waɗanda watakila hankalin mutum ba zai kai gare su ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayanin su dole yanzu ana magana zikiri ambaton Allah aka shigo fasilin da yake magana akan abin da ya shafi charar zakaru da kukan jakai da haushin karnuka to kaga kuma me ya rage wanda kake buƙatar ka san bayanin sa ba za ka samu ba a musulunci to kaga irin addini irin wannan da yake tabo abubuwa kanana kanana na can kasa kasa hankalin dan adam ba bai kai kansu ba ta yaya za a ce abubuwa manya manya da suka shafi rayuwar dan adam suka shafi samuwar sa a bayan kasa a ce addinin musulunci bai da tacewa akai a ce bai da tacewa akan harkar dabiyar da mulki ko a ce bai da tacewa akan harkar tattalin arziki ko a ce addinin musulunci bai da abin da zai fada dangane da harkar lafiya ko kasuwanci ko wani abu waɗannan abubuwa manya manya ne a rayuwar dan adam a ce kuma musulunci da ya magana akan kananan abubuwa irin wannan a ce ya tafi ya gama bayanan sa amma bai yi bayanin yadda al'umma za ta nada shugaba da za ta yi masa biyayya da yadda zai gudanar da shugabancin sa ba ce musulunci ya gama bayanan sa duka amma bai yi bayanin yadda al'umma za ta gudanar da tattalin arzikin ta ba me za ta yi arzikinta ya habaka me kuma ne za ta yi arzikinta ya ja da baya a ce duk musulunci ba ya da wani abin da zai faɗa a nan babu shakka wannan rashin sanin girman Allah ne da sanin girman manzonsa sallallahu alaihi wasallam da rashin sanin ɗabi'ar wannan addini idan sauran addinai sun zo sun takaita akan wani abin da ya shafi alaƙar zuciya alaƙar bawa da ubangijinsa to musulunci ba haka bane musulunci rayuwa ce gaba ɗaya rayuwar ɗan adam saboda babu mamaki kaji ana bayani irin wannan domin ka san yadda addinin musulunci yake da fadi yace fi sahihaini an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala idha sami'tum nahiq al-hamir fata'awadhu billahi min ash-shaytan fa innaha ra'at shaytana wa idha sami'tum siyah ad-diyakati fasalu allaha min fadlihi fa innaha ra'at malaka ya zo cikin sahih al-bukhari da muslim daga abu hurairah radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza sami'tum nahiq al-hamir idan kuka ji kukan jakai fata'awadhu billahi min ash-shaytan to ku nemi tsarin Allah daga shaytan fa innaha ra'at shaytana domin lalle sun ga shaytani ne وإذا سمعتم سياح الديك إذن كنت تشار الزكرو فصلوا الله من فضله تكروك ألا فلا لسا فإنها رأت ملكا دومن سنغ ملائكا وفي سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال a cikin sunan Abi Dawud daga Jabir dan Abdullahi Allah ya tada shi yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tum nubahal kilabi idan kuka ji haushin karnuka wa nahiqal hamir bil layl da kukan jakuna da daddare fata'awwadhu billahi minhunna to kuni mutsarin Allah da gare su fa innahunna yarawna ma la tarawun domin su suna ganin abinda ku ba ku gani rawahu abu daud ne ruwaito shi cikin littafin sa wadana hadisi guda biyu sun kunshi abinda musulunci ya tsarawa mutum musulmi da zai yi yayin da yaji kukan jakai ko kuma haushin karnuka ko kuma charar zakaru ko ba aka yi bayanin me yasa aka bukace shi da yayin wannan zikiri a daidai wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza sami'tum nahiqal hamir idan kuka ji kukan jakai idan kuka ji kukan jakai fata'awwadhu billahi minash shaitan to ku ce Allah ya tsare ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ku ku nemi tsaron Allah daga shaytan fa innaha ra'at shaytanan domin sun ga shaytani ne wato yayin da suka yayin da jaki yayi kuka to a daidai lokacin yayi udo hudu da shaytani ne saboda haka aka umarce ka da ka nemi tsaron Allah subhanahu wataala daga wannan shaytani saboda gudun kada ya cutar da kai ko ya sa maka waswasi an san cewa shaytan ɗaya ko da ya cutar da kai a jikinka a gangar jikinka ko ya cutar da kai ta hanyar sa maka waswasi a cikin zuciyarka don haka sai ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala domin neman tsarin Allah ya tsare ka daga wannan mugun abu wanda shaytan zai iya nufarka da shi Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala an ruwaito yana cewa siyahu kulli shay'in tasbihun illa nahiqal hamir wato kukan komai tasbihi ne in banda kukan jakai to wannan magana an jingina ta zuwa ga Sufyan al-Thawri sai dai akwai abin dubawa dangane da ita domin Allah subhanahu wataala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbihuna la tafqahuna tasbiha Allah ce babu wani abu wa in min shay'in babu kowane irin abu face yana tasbihi tare da gode wa ubangijinsa saboda haka anan babu wata dabba da Allah subhanahu wataala wanda ba za ta shiga cikin wannan fadar Allah ba wa in min shay'in saboda haka hatta jakai duk da cewa an ce idan sun yi kuka sun ga shaytani wannan cewa sun yi kuka saboda ganin shaytan ba shi yake nuna cewa ba sa tasbihi ba wataƙila su karan kansu suna neman tsarin Allah ne daga shaytan shi yasa suke wannan kukan nasu saboda ka cewa ba tasbihi suke yi ba wannan abu ne da yana buƙatar nassi dai abin da yake nunawa ya game kowane abu wa in min shay'in komai ya shiga ciki in aka fitar da wani abu daga nan to yana buƙatar a kawo wani dalili da ya fitar da shi wannan abu aka sun wannan afa ibnu abi rabah an ruwaito shi kuma yana cewa nahiqul hamir du'a'un 'ala adh-dhalama cewa an gaji kukan jakai a mummunan addu'a suke wa azzalimai to kaga ko inda ya tafi kenan cewa jaki in ya kuka to addu'a yake wa azzalimai wadar annabi sallallahu alaihi wa sallama idza sami'tum nahiqal hamir fata'awwadhu billahi minash shaitan idan kun ji kukan jakai ko nemawa ku nemi wato tsarin Allah daga shaytan a hadisin Jabir kamar da yake a gaba hadisin gaba ya ambaci haushin karnuka shi ma yana daga cikin abin da za ku nemi tsarin Allah daga shaytan ce idza sami'tum nubahal kila wa nahiqal hamir to anan sai aka ƙara bil layli aka ce da daddare a hadisin farko ba iyakance abin da dare ba kawai cewa aka idza sami'tum nahiqal hamir idan kuka ji wato kukan jakuna ba ce sai da daddare ba kawai sai aka ce ku nemi tsarin Allah daga sheidan wanda yake nuna cewa wannan ruwaya ta farko tana nuna babu bambanci tsakanin dare da rana ko da daddare ne aka ji ko da rana ne aka ji to duk yana nuna cewa a nemi tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin sheidan domin a daidai wannan lokacin sun ga sheidani ne shi yasa suke wannan kuka amma a hadisin Jabir zamu ga an kayyaje abin an iyakance abin da dare aka ce idza sami'tum nubahal kilabi wa nahiqal habiri bil layli aka ce da daddare to ko dai ay hamlul mutlaq ala al muqayyad a ce hadisin farko din ma yana nufin da daddare menene yasa aka ce yana nufin da daddare a ce saboda hadisi na biyu hadisin Jabir a ce wancan itlaki da aka yi aka saki maganar haka nan dole a yi mata kaidi a yi mata da baibayi da abin da yazo cikin hadisin Jabir na ambatan dare wanda shine malamai suke kira hamlul mutlaq ala al muqayyad ko kuma a iya cewa hadisin Jabir ya ambace dare saboda a lokacin ne yawancin sheidanu suke warwatsuwa suke bazuwa ko ina da ina sheidanu suna yawo amma sun fi kara kaina da kai komo da daddare shi yasa Allah subhanahu wataala cikin abubuwan da ya umarci mutum ya nemi tsari da gare su ko a cikin su ya nemi tsari sharri ghasiqin idza waqab da sharrin dare lokacin da ya rufe da duhunsa ya lallabe ko ina da duhunsa lokacin da duhunsa ya tsananta malamai suka ce saboda a daidai wannan lokacin duk wani mugun abu ya fi fitowa a daidai wannan lokacin domin yana ganin zai samu rufin asiri saboda haka da sheidanin mutane da na aljanu da kwakwamai da kwari duk sun fi bayyana a cikin wannan lokaci ba yana nuna cewa ba sa bayyana a wani lokaci bane sai a wannan sai da nan zamantowar a wannan lokaci sun fi fitowa shi yasa aka ambaci dare saboda haka sai ya zanto ana nufin cewa jakuna sun fi yin kuka cikin dare kamar yadda karnuka sun fi haushi a cikin dare don haka a lokacin idan suka ji ku nemi tsarin Allah daga sheidan wannan kuma ba yana nuna cewa idan da rana ne suka yi ba kada ku nemi tsarin Allah a'a hatta da rana an ambaci dare din ne saboda sun fi yawa wato sun fi yawaita yi da cikin dare shi yasa ambatan dare ya zo haka ce fata'awwadhu billahi minash shaitan fa innaha ra'at shaitana sai aka ce idza sami'tum siyahaddiyaka idan ku ji kuma kukan abin da charar zakaru fa sallallahu min fadlihi to ku yi addu'a ku roki Allah falalarsa ku roki Allah subhanahu wataala ya ba ku kasan ku daga taskarsa daga rabansa fa innaha ra'at malakan domin a lokacin ta ga mala'ika wato sun ga mala'ika ne shi yasa suke wannan chara wato wannan kamar da alqadi iyab yake faɗa yake cewa wannan yana bayyana sababin da yasa aka ce ku Allah falalarsa a lokacin domin sun ga mala'iku yayin da za ku yi addu'a a daidai wannan lokacin lokaci ne da mala'iku suke sauka ko suka sauka ko mala'ika ya sauka a daidai wannan lokacin kun san Allah subhanahu wataala da aiko mala'ikunsa da ayyuka iri-iri a bayan ƙasa da suke zuwa don zartar da umar da aikin Allah subhanahu wataala haka lokacin da zakara ya yi cara to ya ga wani mala'ika da Allah ya aiko domin ya zartar da wani aiki daga cikin ayyukan da aka ɗora masa to a daidai lokacin idan ka yi addu'a ta alkhairi ga kanka ko ga waninka to ana sa ran ka samu wato aminta mala'ika mala'ika ya ji ka ya ce amin Allah ya karba maka ya yi maka shi ma wannan addu'a sannan kuma ka samu istighfarinsa kuma ya maka shaida ranar gobe kiyama cewa ya iske ka kana kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala kana fuskantar da zuciyarka gare shi kana nema a wajensa wato za ka samu wannan tagomashi saboda haka aga ce to tunda a daidai wannan lokacin akwai mala'ika da suka gani sai ka yi addu'a don ka samu wannan damar kuma wannan yana nuna cewa suna ganin wato dabbobi suna ganin abinda ba ma gani kamar yadda yake cikin hadisin Jabir fa innahunna yaraina ma la tarawna suna ganin abinda ba ma gani kamar yadda suke jin abinda ba ma ji kamar yadda suke jin abinda ba ma ji haka ne suke ganin abinda ba ma gani Allah subhanahu wataala ya sifanta shaydan da jama'a su cewa yana ganin mu ta inda ba ma ganin sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum da shi da jama'a su suna ganin ku ta inda ba ku ganin su kaka shi dan adam ubangiji subhanahu wataala bai bashi damar ya ga shaydanu ko ya ga mala'iku a cikin kamannin su na halitta su ta asali ba duk da wannan baya nufin cewa ba zai iya ganin su a cikin a yayin da suka canza halitta ba wanda mun yi magana da wannan a baya suka canza halitta da Adam na iya ganin su suka zama wani abu daban ba surar su ta ainihi da Allah ya halice su da ita ba mala'iku Allah ya halice su daga haske shaydanu kuma Allah ya halice su daga wuta aljanu Allah ya halice su daga harshen wuta sauraka a surar da suke da ita balle ka iya ganin ta ba domin a wannan lokaci ba za ta gano ba shi kansa ba aiki sallallahu alaihi wasallama so birak Allah ya nuna masa mala'ika jibrilu a halittarsa so birak a rayuwarsa amma duk sauran sai dai fito masa a surar wani daga cikin halittun Allah kamar da sai sha yake zuwa a surar Dihya ibn Khalifa al-Kalbi yakan zo da wannan sura yakan zo da surar wani arabi da shi hadisin Umar a zo da surar wani bakauye matafi duk akan iya ganin sa haka yakan sukan iya zo a surar al-ghamama wato girgije kamar yadda ya zo a hadisin al-Husayn cewa yana karatu Imran ibn Husayn yana karatun al-Qur'ani ya ga girgije yana ta yi wa ƙasa karshe annabi yake ga masa mala'iku ne so sukan iya bai tahowa a wani kamanni da ba kamannin su na abin nan ba da hadisai da yawa sun ta zuwa akan wannan cewa mala'ika ya so a surar mutum hadisin mutane guda uku al-aqra wal-abras wal-a'ma hadisin da mai cutar al-baras da makaho da mai zazzabiya waɗanda mala'ika jibril ya zo ya tambaye kowanne abin da ya fi sha'awa a rayuwarsa shi Allah ya cire masa wannan cutar da take damunsa to kaga a surar mutane suka zo musu to mala'ika yakan iya zo a surar mutum ya tabbata yana cikin fada'il Imran ibn Husayn kana tusafihu al-mala'ika mala'iku suna hannu da shi dai ba lalle sai cewa mala'ika ne ya hannu da shi ba Aisha radiyallahu ta'ala anha wata rana Jibril ya zo suka taleko ta ga mutum ya gama magana da annabi ya tafi annabi yake cewa kin san waye tare da ni ce ya Dihya ne mana ba na gan shi wuce mala'ika Jibril ne so kaga ashe in suka mayar da kamannin su ta koma kamata dan adam za a iya ganin su so amma su dabbobi suna iya ganin su Allah ya hore musu kamar da suke iya jin abinda ba ma ji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa suna jin duk abinda ake yi wa na cikin kaburbura abinda ake musu na azaba suna jin kururuwar su da ife-ifen su ce da kuna jin abinda muke ji da ba za ku iya kai gawawaki makabarta ba Annabi yana jin abinda mu ba ma ji shi yasa yakan wuce ce waɗannan ana musu azaba yayin wani abu wanda yake ganin za a sassauta musu to duk annabi yace dukkan wata dabba tana jin wannan abin da yake faruwa a cikin kabari in banda mutum da aljan su wannan ba su san abin da yake faruwa ba sai wanda Allah subhanahu wataala ya kai shi kabarin sannan ya san me yake faruwa a ciki Allah ka nuna mana alkhairi saboda wannan hadisin yana nuna cewa dabbobi suna iya ganin wannan abu wannan hadisi yana tabbatar da cewa akwai mala'ika akwai aljani akwai mala'ika akwai aljani domin akwai waɗanda suke da aƙidun kore samuwar mala'iku da kore samuwar aljani ce babu wani babu mala'ika babu wani abu aljani ko babu wani abu shaidan, suna cewa babu su, a ce wata halitta ce kamar yadda Allah ya halicci mutum, ya halicci dabba, ya halicci itatuwa, haka ya halicci wata dabba, wata halitta sunanta mala'ika, wata halitta sunanta aljanna. Akwai wanda ba su yarda da wannan ba, kuma suna da'awar su musulmi ne, suna cewa ai ba wani abu ne mala'ika kawai, inda zuciyarka ta karkata, in ta karkata ga alheri to wannan shine abin da ake cewa mala'ika, in kuma ta karkata ga sharri wannan shine shaydanin, sai cewa kowace shaytaniya ko kowan shirira. Saboda inda ta karkata shine abin da ake alqur'ani ake kira mala'ika ko ake kira shaydani, so haka suke tawilin abin. To amma wannan hadisi yana nuna cewa ba wannan bane, to yana magana dabba, dabba ta gani abin nan, zakaru sun ga mala'iku, jakai da karnuka, su kuma sun ga shaidanu, kaga ashe wata halitta ce daban, ba wai wani abu da yake karkata a cikin zuciyarka ba. Shi yasa zamu ga malamai suna cewa kamar Al-Qurtubi a cikin littafin Al-Mufhim, yana cewa dukkan wannan hadisi yana nuna cewa akwai waɗannan halittu sababbu, wanda duk yayi inkarin wannan to yana cewa ma wannan ba musulmi bane, ya bar musulunci domin ya ƙaryata wani abu da yazo a nusus da dama na Al-Qur'ani da Sunna. A cikin littafin sa Al-Mufhim sharhin Sahih Muslim lima ashkala min talkhis Sahih Muslim yake cewa hadha yadullu ala anna Allah ta'ala khalaqa lid-diyakati idrakan تدرك به الملائكه كما خلق للحمير ادراكا تدرك به الشياطين. wanda ya nuna cewa Allah subhanahu wataala ya halittawa zakaru wata dama da za su iya ganin mala'iku da ita, kamar yadda ya halittawa jakuna wata dama da za su iya riskar shaydanu da ita. sannan yace wa yufidu anna kullu naw'in min al-mala'ikati wash-shayatin mawjudan وهذا معلوم من الشرع قطعا. شتو كما هنا نونا cewa dukkan wannan duk wani nau'in mala'iku da nau'in shaydanu akwai su suna nan. wal munkiru li shay'in minhu yace wannan kuma abu ne sananne, babu kokonto akan sa a shari'a. ce kuma haka duk wanda zai yi inkarin wannan yace fa huwa wal munkiru li shay'in minhu ma kafir, duk wanda zai inkarin wannan abubuwa to ba musulmi bane. to shine yace wa ka'annahu inma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid-du'a inda surahi diyakati li tu'ammina al-mala'ika, yace watakila annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ayi addu'a lokacin da aka ji charar zakaru domin mala'iku su ce amin ala zalika addu'a, su ce amin ga wannan addu'a da mutun yayi. fatatawafaqa ad-da'awatani wa tustajabu lid-da'i, sai a samu addu'o'i guda biyu sun hadu da juna, sun dace ga addu'ar ka da kai da addu'ar da mala'ika yayi maka. yayin da kai addu'a wani yace amin, to addu'a ta zama biyu, da addu'ar ka da addu'ar mai cewa amin. shi yasa lokacin da annabi Musa yayi addu'a, rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya, a gaba sai Allah yace qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun, qad ujibat da'watukuma, ga shi ɗaya addu'a ma ƙarshe Allah ya ce an shi addu'ar ku biyu. malamai suka ce saboda yana addu'a Haruna yana cewa amin, da haka shi ma addu'ar yake yi. saboda haka da Allah ya tashi sai ya ce an shi addu'ar ku biyu, wato Musa da Haruna alaihi wassalam. saboda haka wanda ya yi addu'a wani ya ce amin, to su biyu suka yi addu'a iri ɗaya. to yayin da kai addu'a mala'ika ya ce amin, to addu'ar ta zama biyu. to wannan zai iya sanya a samu ƙarfin fatan Allah ya anshi addu'a. ashe kaga yana daga cikin lokutan da aka fi sa ran a karɓi addu'a lokacin da zakara ya cara. in kana bayanin ko kana wato lissafa lokutan da ake karɓar addu'a ko ake sa ran karɓar addu'a awqatul raja, to sai ka sa wannan ciki, kace da lokacin da zakara yayi cara a lokacin yana daga cikin lokacin da ake sa ran karkashin addu'a. menene dalili? saboda wannan hadisi cewa ku ne mutsarin Allah, ku ne ku roki Allah falalarsa a daidai lokacin, Ane ba zai ce ka roki Allah falala saka kawai ba dalili ba. Sai dan ana yi maka tsammanin dacewa a daidai wannan lokacin. To wannan yasa wasu daga cikin malamai suka istinbati cewa to wanda ya nuna kenan duk inda ake da akwai wani wasu mutanen kirki a gurin to ana san ayi addu'a a gurin. Addu'a bi huduris salihina. Saboda a samu dacewa da amin dinsu. Wataƙila wannan a dalilin wannan amin din Allah ya karɓi addu'ar da aka yi. Aka ce a guri da ake ganin akwai mutanen kirki ko sun halarci gurin, to in aka yi addu'a a gurin ana fatan aka samu karɓuwa. A sharhin masabi'us sunna na Ibn al-Malik ya ƙara da cewa kuma wanda yana nuna cewa a gujewa duk gurin da aka san cewa akwai wasu wanda suke shaidanu a shirarai, kamar yadda aka ce idan an ji haushin karnuka ko an ji kukan jakuna a nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga shaidanu, a nemi tsarin Allah subhanahu wata'ala daga wannan shaidanun domin kada wani abu na fushin Allah ya auku a daidai wannan lokacin ko wata azabar Allah ta auka. Ashe kaga duk gurin da ake saban Allah guri ne da shaidanu suke halarta, to ashe kenan guje ma irin wannan guri, taimaka wa kanka ne domin guje wa fushin Allah subhanahu wata'ala idan ya zo ya hada da kai. Kamar yanda kake neman Allah ya tsare ka yayin da kaji kukan shaidanun nan, yayin da kaji kukan jakuna ko haushin karnuka saboda shaidanu na zuwa gurin, Allah ya tsare ka daga bala'in da zai iya aukuwa ko daga gare su ko a kansu, to haka nan dukkan inda kasancewa ana saban Allah, ana kafirci, ana izgilanci da ayoyin Allah, to ka guje ma wannan gurin don gudun kada abin da yake na sharrin su kai ma ya rutsa da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sharar zakaru, wanda wannan yana nuna falalar shi kansa zakara. Cewa zakara yana da falala. Zakara yana da falala, don haka kiwonsa yana da falala. An nuna yana da wata khassisa, wani abu da Allah yake bance shi da shi, wanda ba kowace dabba ce take da shi ba. Abinda Allah yake bance zakara da shi shine sanin lokuta da daddare. Yana karkasa chararsa lokaci bayan lokaci, kuma da zaran lokacin yayi to zai yi charar nan, da zaran lokacin yayi zai charar nan, ba za ka taba samun ya saba wannan lokaci ba. Haka yake kasa su afsat lokaci lokaci, ga lokacin da zai yi, kamar yadda ka san zaka sa alam a wayarka sanda wannan lokacin yayi za ta buga. In ka sa mata karfe 3 da rabi to duk kan da karfe 3 da rabi ne sai ta buga. Wace wayar za ka isa alam 3 a dare, to duk sanda wannan lokacin ya zo za ta buga. To haka shi zakara Allah subhanahu wata'ala ya yi shi da alam ɗinsa a jikinsa, to haka shi ma wani alam ne, amma ƙiran Allah ba ƙiran cana ba. Saboda haka shi baya ba maganar inda yana da rai sai dai ya mutu, kuma wannan wani abu ne da mu. Saboda haka inda lokacin ya yi to zai yi wannan cara. Haka yana da caran da yake yi har lokacin gefin hudawar alfijir da bayan hudawar alfijir, da wahala ji malamai suka ce da wahala, da Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa da wahala la yakadu yukhti, da wahala ya kuskure ma wannan lokacin. Sawa'un talal layl am qasr, ko dare yayi tsawo ko yayi gajarta, da wahala ya tashi ya tara kafin lokacinta. Za ka iya samun wani limamin ka wani ladani in ya gigice ya tashi ya kiran sallah kafin lokaci, musamman idan aka samu yana cikin wata matsala. Wanda ya sa wasu daga cikin malaman Shafi'iyya suka yi fatawar cewa ana iya amfani da zakara wajen tantance lokaci, musamman lokacin sallar asuba, musamman idan an masa an jarraba shi an kula da yadda yake lokutan da yake kiran sallar, yake caransa ya yi daidai da wannan lokacin, to ana iya amfani da shi wajen tantance hudu alfijir da kuma gabanin hudu alfijir da bayan hudu alfijir, sai amfani da shi wajen wannan. Kuma abinda zai kara zai kara karfafar wannan fatawa ta waɗannan malamai na cewa ana iya amfani da zakara wajen tantance lokaci musamman lokacin asubahi. Hadisin Abu Dawud ya ruwaito da Ibn Hibban, hadisin Zaid Ibn Khalid al-Juhani, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tasubbu ddiq fa innahu yuqidhu lis-salah, la tasubbu ddiq fa innahu yuqidhu lis-salah, kada ku zagi zakara domin yana tayar da gasal dan sallah, to kada ku zagi zakara domin yana tayar da ku kuyi sallah. Wani lafazin fa innahu yad'u lis-salah, yana kiran sallah. Arwayar Bazzar, hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, yake cewa wata rana wani zakara yayi cara gurin a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum na zaune sai ya zagi zakara, to shine Annabi ya ce to a daina zagin zakara, ya faɗi wannan cewa fa innahu yuqidhu lis-salah. Arwaya Tabarani yake cewa la tal'anhu wa la tasubbuhu fa innahu yad'u ila as-salah, kada ka la'ance shi, kada ka zage shi domin yana kira zuwa ga sallah. To akwai irin wannan hadisi Abdullahi dan Mas'ud, wannan hadisi malamai yawa sun tabbatar da shi a sabanin maganar Ibn al-Qayyim a cikin Al-Manarul Munif, yana cewa dukkan wani hadisi da aka ruwaito game da zakara bai inganta ba sai wannan hadisin na Abu Huraira, idan sami'tum siyahat diyaka. To wannan tabbatar wadancan hadisai yana nuna cewa ita wannan maganar ba haka take ba. Na'am, akwai hadisai da yawa da aka ruwaito game da falalar zakara wanda ba su inganta ba, kamar hadisin da yake cewa kada ku zaki zakara domin abokina ne. To Annabi ya ce la tasubbu ddiqa fa innahu sadiqi, abokina ne. To wannan bai tabbata ba. Saboda haka wannan sissisa ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanyawa shi zakara. Shi ya sa At-Tibi a cikin Al-Kashif Al-Haqa'iq As-Sunan sharhi Mushkilatul Masabih yake cewa sautin zakara ya fi kusa da sautin masu ambatan Allah, ya fi kusa da sautin masu ambatan Allah, domin sautari sukan kiyaye lokutan sallah ne. Sautin jakai kuma ya fi kusa da sautin waɗanda suke nesa da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala, domin sauti ne mai cike da hayaniya. Masu zikirin Allah akan samu nutsuwa tattare da su, masu zikirin shaidan akan samu hayaniya tare da su. Shi ne yake cewa sautin jaki ya fi kusa da hayaniyar waɗanda suke nesa da rahmar Allah. Waghdud min sautika inna ankara al-aswati la sautul hamir, karage miryarka mafi munin murya, inda Allah ankara al-aswati ay aqbah al-aswati, mafi munin murya la sautul hamir, lalle shine miryar jaki. Saboda haka wannan yana nuna falalar shi kansa zakara, kuma da gujewa faɗar mummunan magana a kansa. Al-Halimi yana cewa wannan hadisi za mu iya fa'idantar har ila yau, daga ƙashin wannan hadisi za mu iya fa'idantar cewa dukkan wani abin da ake amfanuwa da shi ake samun wani abu na alkhairi tattare da shi, to baya dacewa a zage shi. Abinda duk ake amfana da shi bai dace a zage shi ba ko a wulaƙanta shi, abinda ya kamata a karrama shi a kyautata masa. Saboda idan ya zanto zakara, amfanin da yake yi ga mutum, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a zage shi, to ina kuma ga wanda yake dan adam ne? Kaga wannan min babi aula, inda har ana amfana da shi to bai dace a riƙa faɗar mummunar magana a tare da shi ba. Ko da yayi ba daidai ba, to bai dace a manta da alkhairinsa ba, a riƙa faɗar munanan maganganu saboda ana jin yayi wani abin da ba daidai ba. Sai a duba amfanin da yake da shi cikin al'umma, wannan amfanin ya cece shi, ya yi masa shafa'a. sannan da aka ce a nemi tsarin Allah daga shaidanu idan aka ji kukan jakai ko haushin karnuka, shi kuwa da yana nuna cewa dukkan wani guri da ake san cewa shaidanu na kara kaina a gurin, to ana san a riƙa faɗar a'udhu billahi minash shaitanir rajim, isti'aza a gurin tana da kyau, har Sana'ani a cikin littafinsa At-Tanwir sharhin Jami'us Saghir yake cewa har kamar kasuwanni, an san kasuwanni guri ne na dabdalar shaidanu sabanin wato aka san masallatai guri ne da mala'iku suke halarta, kuma kasuwanni guri ne na kai kawon shaidanu, domin guri ne da akan samu rashin gaskiya da yawa a gurin. To irin wannan guri ana yawan san neman tsarin Allah da mutumin da yake zaune a cikin gurin ko yake wucewa ta wajen. Hakanan guraren da suke kamar guraren ba haya, guraren banɗaki, guraren kazanta, duk gurare ne da aljanu suke kai kawo a daidai guraren, to yana da kyau a yawaita neman tsarin Allah idan aka je gurin, domin gudun kada wani abu na sharrin shaidanu ya auka wa mutum. Idan mutum yana karatun Alkur'ani sai ya ji carar zakara ko ya ji kukan jaki, zai iya katse karatun ya yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a nan. Ana ce idan kuka ji kukan jakai ku nemi tsarin Allah, ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Idan ku ji carar zakaru kuma ku roki Allah ku yi addu'a. To mutum karatun yana karatun Alkur'ani sai ya ji carar zakara, zai iya katsewa ya yi addu'a? Na'am, zai iya katsewa, sai ya katse ya yi addu'a. Kamar yadda mutum yana karatun Alkur'ani aka fara kiran sallah, zai iya dakatawa ya bi mai kiran sallah har ya gama ya yi addu'o'in da ake so a yi, sannan ya ci gaba da karatun Qur'aninsa. To hakanan ma a irin nan zai iya dakatar da karatun Alkur'anin, ya yi addu'ar da ake buƙatar a yi, sannan ya ci gaba da karatun Alkur'aninsa. Kuma al-zahir hatta law takarrar, wato ko da abin ya maimaitu, misali ya yi cara bayan minti biyar ya kuma yi, a san wani zakaran naci ne da shi ya yi ta yi, to in ka damu da falalar sai kai kuma kai ta amfani da wannan damar, saboda ka a samu zakaru saboda a samu wannan damar. Ana cikin sallah kamar ai ba za a tsaye da sallah ba. To wannan shine abin da ya danganci waɗannan hadisai guda biyu, sai kuma fasli na al-fasl as-sabi wal 40 fi dhikri alladhi yutfa'u bihi al-hariq, wato ambatan Allah wanda ake kashe gobara da shi. يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. أنا أمتوا دق عمرو بن شعيب دق بابا سلكا كنسا ألا يبدد شيء yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ga gobara to ku yi kabarbari, ku yi takabbara, fa inna takbira yutfi'uhu, domin kabbara tana kashe gobara. Wannan kamar da kuka gani ya ambace shi da sigar yuzkaru, ana cewa hadisin al-Ukayli ya fitar da shi a littafin ad-du'afa, ابن عدي أشكين كتاب الكامل، ابن السني أشكين عمل اليوم والليلة، هكنا إمام الطبراني يافي تدشي أشكين لتاف دعاء تهيوه إذا بندك عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. أما باب وسحنيا لتئنغنت لقى النبي صلى الله عليه وسلم عديسين من سنن روني قري لقى سكين لقى أشكين هنجوه إذا أكروه توشي لقى عمر بن شعيب أقوي رواية القاسم ابن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأن القاسم ابن عبد الله معلم حديثي سن جيفيش لكريا سوى مكريا تشيني كما يند ابن معين هيك سوى كذاب مكريا تشيني نقسكي. إمام أحمد yana cewa ya kazibu wa yadha al hadith, yana ƙarya kuma yana kirkirar hadisai, yana jingirawa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan hadisi ta fuskar isnadi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne wanda bai tabbata ba, wataƙila wannan shi yasa shi mai shi Ibn al-Qayyim ya kawo shi da wannan siga yuzkaru kamar da a baya can yayi irin wannan, amma duk wannan ba zai hana yayi bayani ba, saboda ba kowa ne zai fahimci yuzkaru din tana nuna rauni ba. A cikin littafin Zadul Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad, Ibn al-Qayyim ya ambaci alaƙar kashe gobara da kabbara, kabbara da kuma alaƙar kashe gobara. Rukci hadisin bai inganta ba, amma yana faɗar wata wani abu na tajriba, da wani abu da suka ga yana iya wato yayi tasiri na yin kabbara din, kuma a ga wanda ya taimaka wajen mutuwar gobara. Yake cewa ita gobara an san abin da yake kawo ta shine wuta, wuta ita ce sababin gobara. Ita kuma wuta, kamar da aka sani daga ita aka halicci shedan, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, da ita aka halicci shedan. Kuma an san cewa barnar da wuta take yi barna ce wacce ke gaban miya, wanda ta yi daidai da irin wato sinadarin da aka wato sinadarin halitta shedan din. An san shedan wato mabarnacin gaske ne, in ya tashi barnarsa barnarsa tana gaure ko ina. To haka nan ita ma wuta in ta tashi ta'adi, ta'adin ta baya ba kadan bane. To haka dabi'ar wuta da dabi'ar shedan, wanda ita ce sinadarin halittarsa, ya zanto abu guda ne. Saboda haka idan ya zanto ita wannan wuta ita ce sinadarin shedan, kaga shedan zai so ya rika ganin ya karuwar ta. To idan aka ce an ta kama tana ta'adi, to zai taimaka wajen ganin cewa wannan wuta ta kara ruruwa, saboda ta'adin da take yi shi ma abin da yake bukata kenan. Shi sannan ka dubi wuta a ɗabi'arta, halitta ce wacce take son ta rika sama, tatlubul uluwa wal fasad, tana kara sama, tana kara tsiri, tana kuma kara barna. Ce to waɗannan abubuwa guda biyu, al uluwu fil ardi wal fasad, suna daga cikin hanyoyin shedan. Cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. To wannan gida ne na lahira, wato aljanna, da muke sanya shiga ga wanda la yuridu uluwan fil ardi, baya nufin nuna isa da girman kai bayan ƙasa, wala fasadin kuma baya nufin barna. Don haka wanda ya kuɓuta daga waɗannan sifofi guda biyu, na nuna daga kai da kuma nuna barna, to wannan shine yake dacewa da gidan aljanna. Saboda haka wannan al'ulu wal fasad, nuna wato daga kai da nuna isa da kuma barna, hanya ce daga cikin hanyoyin shedan, kuma yana kira zuwa gare su, kuma da su ne yake halaka yan adam. Haka da wuta da shedan dukansu suna da waɗannan sifofi biyu, kuma sun sifatu da waɗannan sifofi biyu. To kibriyaullahi azza wa jal, isar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kasaitarsa, wannan kuma suna murkushe isa da kasaitar ta shedan. Idan shedan yana ji da kibriya, to kibriyaullahi fauqa kibriyai, bal taqma'u ash-shaytana wa fi'luhu. Kibriya na Ubangiji sassa tana murkushe ta shedan da irin aikinsa. To wannan shine dalilin da yasa kabbara da girmama Allah subhanahu wata'ala yake da tasiri wajen kashe wuta, wajen kashe gobara, domin girman Allah da isassa babu abinda zai iya tare su, babu abinda zai iya shan gaban su, shan gaban girman Allah, babu abinda zai sha gaban girman Allah ko ya fi karfin girman Allah. Don haka idan mutum yayi kabbara, Ibn al-Qayyim ya ce fa idza kabbara al-muslim asara takbiruhu, idan musulmi ya kabbara to wannan kabbara ta sai ta tasiri fi khumudin dar, wajen kashe wuta, wa khumud ash-shaytan allati hiya maddatuhu, da kuma wato turbishe shaytan din kansa wanda ita wutar ita ce sinadarin halittarsa. To wannan yace fa yutfi'u al-hariq, da haka za a kashe wutar gobara da ake amfani da ake kabarbari. To ƙarshen maganar sa sai yace wa qad jarrabna nahnu wa ghayruna hadha fa wajadnahu kadhalika, da mu da ma wasu mun jarraba wannan kuma mun ga haka yake. To anan yana baka shi ta fuskar tajriba, amma ta fuskar hadisin, hadisi ne wanda bai tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wala Allah su waɗanda suka kirkiri wannan hadisi ganin cewa abin na faruwa duk sanda aka ce ga gobara mutane suka fito ana ƙoƙarin kashe ta kuma ana kabarbari, akan ci nasara wajen kashe ta da wuri. To aga haka tana ta faruwa a gara, sai wani ya ce to kawai ko Annabi ne ba ya faɗa. To daga nan ko maƙaryatan sai su ce kawai Annabi ne ba ya ce, kawai ku yi kabbara. Dan irin wannan yana ana kirkira hadisi ta irin wannan hanyar, abu dan tajriba ta tabbatar da shi, sai a kuma nemi a kirkira hadisi a bina din sa. Yanzu zaka samu yawanci wasu ganyayyaki da ake amfani da su, wasu abinciccika da ake amfani da su, suna da tasiri wajen kiwon lafiya ta dan adam. To yau da gobe ganin yadda suke da tasiri ana yi suna da amfani, sai a samu wasu sun kirkira hadisai sun ce Annabi ma ai ya ce ma kawai, wasu kuma sana'ar su ce ta sa su yi irin wannan, ko da shi sana'ar su ce yana sai da wannan abun, rashin tsoron Allah sai yake ganin bari ya kawo wani hadisi ma ya yada saboda mutane su yi tarbibin sayan abin da yake sayarwa. Don haka kirkira hadisi ya liƙa a bakin shagonsa cewa a ci wannan abincin, Annabi ya ce wanda ya ci wannan abincin zai shekara kaza bai yi rashin lafiya ba. Wa mutane tunda an yi imani cewa duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la antiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, to sai a tare bibi akan kayan kasuwancin sa ana sayan abin, ko da yake sai da wani ganye ana cire shi jirjir kamar ganye ne, kamar salak da muke ci. To ya ga ko kasuwanci ta ja da baya kuma sai kawai ya rika cewa manzo Allah ya ce law alimtum ma fil jirjil la zara'tumuhu law tahta as-sarir, da kun san amfanin da yake cikin jirjir, ce wai Annabi ya ce da kun san amfanin da yake cikin jirjir da har karkashin gadajen ku sai kun shuka shi, sai kun dasa jirjir. To watakila ya zanto irin wannan tajriba din da Ibn al-Qayyim yake magana akan ta, ana ta ganin tasirin ta nan da can, wasu su ga bar kawai su ce ma Annabi ne ya faɗa. Zama ta fuskar hadisi wannan bai tabbata ba, sai ta fuskar tajriba wacce shi Ibn al-Qayyim yake ambata. Allah ya sa mu dace lokaci yayi, abinda muka faɗa na daidai, Allah ba mu lada na kuskure, ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.